巴基，没养狗呀。Siyasar Amurka ta dau zafi yayin da tsohon shugaban kasar Donald Trump ya tsallake Libya da baya. Kotun kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci kan yancin cin gashin kan kananan hukumomi. Sai dai masana na ganin da saurari na akaba. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara, siyasar kasar na ƙara zafafa bayan da tsohon shugaban kasar kuma dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallake rijiya da baya sa'ad da aka harbe shi a wani taron gangamin yakin neman zabe a jihar Pennsylvania. Jami'an tsaro a wajen taron sun harbe tare da kashe wani matashi dan shekara 20 da ake zargi da yin harbin daga kan wani rufin gini da ke kusa. A yayin da aka zuba komar bincike domin gano amsoshin dukkan tambayoyin da ke tattare da lamarin, Aisha Mu'azu ta tattauna da ambasada Dahiru Suleiman, tsohon jami'in diplomasiyyar Najeriya a nan Amurka, wanda ya yi bayani kan tushen wannan yanayi da hasashen yadda al'amura za su kasance a sha'anin zaben.
A dubi halin zaman Amerika, abu na farko kenan, inda kowa da yake so ya rike bindiga yana rike da bindiga, in ba ka so mutum za ka bindige shi. To Donald Trump a halin gaskiya siyasar shi ba siyasa ne irin wanda aka saba yi ba, ko a Amerika ma. Ya dagula siyasan Amerika. To amma hari da aka kai shi abu ne wanda ba za a amince da shi ba, amma kuma in aka ce ba za a amince da shi ba, sai a dubi tarihin Amerika. An kashe shugaban kasa da ko ba a kashe ba, haka ya faru. Ronald Reagan yana farga an harbe shi, security service suka samu suka rufe shi da jiciwo wanda zai mishi la'ani ba. Shi Donald Trump shi ma ya yi sa'a, harbi da aka yi mishi bai mishi la'ani da yawa ba. Amma kuma in aka duba tun lokacin da Donald Trump ya ingiza mutane suka je suka yi attacking majalisa, abubuwa suka canja. Yanda akwai wa'anda suna ƙaunan shi matuƙa, akwai wa'anda suke ƙeya da shi matuƙa. So Amerika ya rabu kashi biyu, masu son shi wanda za su sadakar da ransu don shi, da kuma wa'anda su ma za su sadakar da ransu don su samu su kawar da shi. Don haka abin da ya faru shi ma yana da hannu a ciki. Ban lamici abin da ya faru ba, amma kuma Amerika zamanta kenan.
To ranka dade bari ide, yaya wannan al'amari zai yi tasiri musamman a harkar wannan takarar zaben da ake shirin yi, sannan wani irin tasiri zai yi a siyasar duniya?
Wannan abu da ya faru kamar yadda na faɗa, wasu za su ƙara son shi, wasu za su ƙara rashin ƙaunan shi. A da duk ina alƙiblansu Amerika ne, amma tun lokacin da Donald Trump ya zo, abubuwa suka canja. Tun ba a yi zaɓe ba ma ya ce in bai ci zaɓen ba, ba zai amince ba don an yi maguɗi. Wanda mu kuma muna ganin Amerika ta wuce ƙasan da za a ce an yi maguɗi a zaɓe, amma Donald Trump ya kawo wannan. Hari ya sa ƙasashen waje har ma a nan Afirka, ina ka karanta da rubutu ina sanin abubuwan da suke faruwa har ƙasa a nan Afirka ma, aka ce ya kamata Amerika su zo su koyi siyasa a ƙasashen Afirka, yadda ake zaɓe ba wai a ce in ka faɗi abin an yi maka maguɗi ba. To duniya a yanzu ido ya waye ba kamar da ba. In aka dubi zaɓe da aka yi a Ingila kwanakin nan ko menene ya tafi daidai shi prime minister ya amince an kada shi yayi congratulating wanda ya ci zabe ya je wajen king of England ya bada takarda na murabus haka muka san ake siyasa
Karshen makon da ya gabata kotun kolin Najeriya ta zartar da wani hukunci da ya haramta wa gwamnonin jihohi taba kudaden kananan hukumomi tare kuma da haramta musu sauke majalisun kananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama kotun kolin ta yanke hukuncin ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shigar a kokarin da take yi na tabbatar da samun yancin cin gashin kai ga kananan hukumomi a fadin kasar sai dai duk da yake manazarta na marhabin da wannan matakin to amma suna ganin da sauran rina aka ba a fafutukar ta baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu a matsayinsu na matakin gwamnati mafi kusa da al'umma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto Abdullahi Mu'azu Hassan na da irin wannan ra'ayi
to gaskiya wannan gagaruman nasara ce ga kasar mu Najeriya musamman da abun da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro domin idan ka duba karamar hukuma kusan ita ce ginshiki na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa kasar nan cikin wa'annan hali a ce shugaban karamar hukuma misali irin inda ake fama da insecurity yanzu baya da kuɗi 200,000 da zai iya bayarwa a je a yi wani abu ba ne wani abu da ya wuce 200,000 sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya sa tsakari wanda ba zaɓen shi aka yi ba to kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba in dai ba zaɓen kato kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurare na aka ba domin misali yanzu in ka duba misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba duka ba mafi yawansu za ka ga a tarihi ko asali ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gudunmaya ba za ka ga yanzu misali yaren wasu ne kawai kuma za ka ga yaren wasu ne kuma yaren wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin kila sun cancanta su dauna wannan kujera.
Na'am.
Ni iya fahimta ta abu guda da zai magana matsala shi ne a yi maganin gwamna ya yi ƙarfe ya sa wanda yake so saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba wanda zai kira shi kaza yi kaza har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon ɗin kuɗi ana kai ma gidan gwamna.
Kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaran hukumomi sun samu yancin cin gashin kansu wanda yanzu kenan kana ga yanzu gwamnatin tarayya za ta rika tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan me ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba kana ganin hakan zai yi.
Zai yi ai kaga tun da duk ƙasar nan in ka duba duk wanda yake kan wata kujera ko wani muƙami ai doka ce ta kai shi saboda haka wannan doka dole za ta tsaya amma aikinta tasirin shi shi ne abin tambaya nan ne aikin yake ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin ba gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar shi that is inda matsalar take ai. Ya ce ba zai ba da wahala ka samu wani wanda gwamna zai kira shi ya ce mai misali za a samu wani mutum guda a ce ka je duk ciyamomi kowa ya ciro ka za ya samu to da wahala ka ga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi zai bayarwa saboda ya san in ya ce zai bayarwa gobe gwamna zai sake karfe a cire shi a sa wani.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.